sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rawar barkamu da wannan la'asariya, suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Dan takarar jam'iyyar Democrat zai gana da wacce ayyana mataimakiyarsa Kamala Harris a yau Laraba. Sakataren gwamnatin Amurka Mike Pompeo a yau Laraba zai gana da ministan Czech Andrej Babis akan makamashin nuclear da wani tsarin haɓaka haɗin kai tsakanin al'ummar tsakiya da gabashin Turai. Yayin da ake kokarin gano yadda za a daƙile yaduwar COVID-19 a Amurka, kusan kashi 40 na makarantun kwalejoji da jami'o'i sun ce za su dawo da ɗalibai karatu a harabar makarantu.
Kanin labaran kenan aka saurara, to a cikin shirin za ku ji cewa masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya na neman ƙarin bayani game da yadda ma'aikatar jin kai ta ƙasar ta kashe kuɗaɗen ciyar da 'yan firamare. Muna kuma tafa da shirin ciwon mace wanda Aishatu Ma'azu za ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email, amma yanzu sai an fara gyara zama, an fara da shirin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Dan takarar jam'iyyar Democrat mai jiran gado da wacce ayyana a matsayin mataimakiyarsa Senator Kamala Harris suna shirin haduwarsu ta farko a yau Laraba. A karin farko za su fito a bainar jama'a a zaman wani haɗin kai da ke neman kayar da shugaba Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence a babban zaben Nuwamba. Kwamitin gangamin yakin zaben Biden da Harris ya ce za su yi jawabi a Wilmington da ke jihar Delaware game da aiki tare don ceto martabar ƙasar da kuma kare martabar iyalai masu aiki wajen ciyar da ƙasar gaba. A jiya Talata ne Biden ya bada sunan Harris a hukumance, inda ta zama mace baƙar fata kuma ba Amurka ya yar asalin kudancin Asiya ta farko da aka taɓa ɗorawa kan babban tiketin jam'iyyar da za ta yi takarar shugaban ƙasa. A yau Laraba, sakataren gwamnatin Amurka Mike Pompeo zai gana da Firayim Ministan Czech Andrej Babis a Prague rana ta biyu a ziyarar aikin mako guda da ya kai yankin Turai ta tsakiya. Sakatare Pompeo da Firayim Minista Babis za su tattauna kan haɗin gwiwar makamashin nukiliya da kuma tsarin Three Seas Initiative, wani dandalin siyasa da ke haɓaka haɗin kai tsakanin al'ummar tsakiya da gabashin Turai ta hanyar tallafawa juna wajen samar da abubuwan more rayuwa, makamashi da ayyukan haɗin gwiwar digital. Wannan yunkurin ya samu sunan shi daga tekun uku da ke iyakar yankin, wato Baltic, Malia da Adriatic. Ana sa ran cewa Pompeo zai gabatar da jawabi a majalisar dattijan Czech na majalisar alaƙar ƙasashen biyu da manufofin ƙasashen waje. Makarantun kwalejoji da jami'o'i da ke Amurka suna nan suna ƙoƙarin gano yadda ɗalibai za su koma karatu a makarantu yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin daƙile yaduwar COVID-19. Kusan kashi 40 na makarantu sun ce ɗalibai za su dawo da karatu a harabar makarantu, a cewar kundin manyan makarantu wanda ya tattara bayanan yadda kwalejoji da jami'o'i suke tunkarar COVID-19 tun lokacin bazara. Ko a makarantun da ake ɗaukan darussa ta yanar gizo 100%, ɗalibai da dama suna zama a gidajen haya yayin da suke ɗaukan darussa ta yanar gizo maimakon zama a gida tare da iyayensu.
Kafin Aisha ta sake dawo mana da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa Najeriya, inda 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama ke neman ƙarin bayani game da kuɗaɗen ciyar da 'yan makaranta da aka kashe yayin da makarantu ke rufe. Daga Abuja, wakilinmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗo mana wannan rahoto.
Mun yi amfani da rajista yara da take a makarantu da wadda take a ofisin cibiyar ba da ilimi ga SUBEB kenan na jiha, kuma da su kansu malaman makaranta da yaran nan suke makaranta. Wannan shi ne abinda muka amfani da su, muka fitar da gidajen da waɗannan yara suka fito, saboda a kowace rajista akwai sunayen yaran nan, akwai address ɗin inda suka fito a cikin rajistar nan, saboda koda wani abu zai faru an san yadda za a iya reaching to wayan yaran nan. So wannan shine abin da muka amfani shi. Kuma kamar yadda na ce, mun yi amfani da sauran a hukumomin gwamnati na mutu tabbatar da cewa wannan kayan abinci an yi amfani da shi ta hanyar da ya kamata, kai shiga yaran da suke cikin waɗannan gidaje. Mun amfani da hukumar EFCC da ICT da Code of Conduct DSS suka suna cikin waɗanda muka yi amfani da ma'aikatar da wannan aiki da su kansu ƙungiyoyin zama da kansu NGOs da CSO. Wannan ne wanda muka yi mun fara da Abuja da Lagos da Ogun za su biyo baya sannan mu ci gaba zuwa sauran jihohi.
Ministan harkokin jin kai Sadiya Umar Faruk kenan inda ta yi bayani kan yadda ma'aikatarta ta aiwatar da aikin rabon abinci ga ɗaliban 'yan makarantun firamare a ƙasar. Sai dai wannan batu nata ya tada jijiyoyin wuya tare da shakku bisa zargin karkatar da kuɗaɗe da aka ware domin shirin ciyar da ɗaliban a cikin wani sanarwar farko da ƙungiyar Huriwa ta fitar. A dalilin haka yasa ta buƙaci ministan ta fito fili ta yi wa al'umman Najeriya bayani yadda ma'aikatar tata ta kashe naira miliyan 523.3 wajen aiwatar da wannan shiri na ciyar da ɗaliban a lokacin da makarantu na rufe sakamakon annobar COVID-19. A cewar shugaban kungiyar SISLAC da ke yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar, Awal Musa Rafsanjani, zai yi matukar wahala a tabbatar da sai hancin kashe makudan kuɗaɗen musamman idan aka yi la'akari da lokacin da aka ce an aiwatar da wannan aiki.
Mun kika zaga gani sai a ga cewa Najeriya suna ta korafi kan cewa wannan irin makudan kuɗin da ake ambatowa an yi amfani da su, gaskiya zai wahala a iya tabbatar da ingancin wannan batu. In dai har cewa an ce za a ci da yara dan makaranta za a ba su abinci, to gaskiya waɗannan kuɗaɗen hakika kam mutane za su ringa aya tambaya, saboda yaushe aka yi magana cewa za a ma ci gaba da ce da yaran, yaushe aka ba su abincin, yaushe kuma aka ce an kashe waɗannan makudan kuɗin. Saboda haka gaskiya inda a ce gwamnati za ta gane, ita kuma wannan hukuma za ta gane, shi ne ta ringa bayani ga 'yan Najeriya da duk abin da take tafi da shi dalla-dalla kan lokaci-lokaci, tunda 'yan Najeriya gaskiya ba su da yadda.
Shi ma masanin shari'a barista mai nasara Umar Kugo ya ce gina jama'a shi ne makasudin demokuraɗiyya, kuma kamata ya yi gwamnati ta yi bincike sosai kan wannan batu.
Ko biliyan nawa aka kashe, idan an kashe a gaskiya ba wai laifi ba ne ba, domin demokuraɗiyya kanta ta ginu ne akan gina al'umma daidai da sashe na 14 sakin sashe na 1 na tsarin mulkin Najeriya, sannan sashe na 17 da na 15 da na 10 na tsarin mulki duka sun yi magani akan cewa gina jama'a shine babban dalilin demokradiya. Amma gaskiyar magana shine mizani na hankali ba zai iya yadda cewa wannan kudi an kashe su kuma duka 'yan Najeriya sun samu waɗannan kudi din ba. Gwamnati ta bincika, a rika bincikawa, a rika tace gaskiya kamin a rika fito da abin da za a faɗi, wanda yake da yawa in ya fito zai zama bambara kwai, domin ba zai daidai da mizanin hankali na amincewa ga jama'a ƙasa su ce eh wannan abu gaskiya ne an yi shi ba.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Shamsiya Hamza. Har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da karin labaran duniya.
Hukumomi a New Zealand sun sake maido da matakan kula da aka saka domin daƙile yaduwar cutar COVID-19 a yau Laraba. Daukan wannan mataki ya biyo bayan gano wasu mutum hudu da ke dauke da cutar a Auckland, birni mafi girma a ƙasar ta New Zealand da ke kudancin Pacific. Waɗannan mutane su ne na farko da aka gano sun harbu da cutar a tsakanin al'umma cikin sama da kwanaki 100 da ba a ga ɓullar cutar ba. Prime Minister Jacinta Ardern ta ce al'ummar ƙasar ta haɗe wuri guda ta yadda ba a taɓa gani domin kawar da wannan ƙwayar cuta. A watan Yuni, ƙasar ta New Zealand ta ayyana zaman nasarar daƙile yaduwar cutar ta COVID-19. Hakan yasa aka ɗage matakan da aka gindaya, aka maido da harkokin yau da kullum kamar yadda suke gabanin ɓullar annobar. Ko da yake kan iyakokin ƙasar sun ci gaba da zama a kulle, sai dai ashe cutar ba ta gushe ba, domin bayan an kwashe sama da wata uku ba a samu wanda ya harbu da cutar ba. An samu mutum hudu da suka harbu a tsakanin wasu 'yan gida ɗaya a birnin na Auckland, kuma an gano cewa babu ko ɗaya daga cikinsu da ya yi tafiya zuwa ƙasar waje, lamarin da ya sa hukumomin ƙasar suka bazama neman yadda cutar ta sake ɓulla. Daga ƙarshe, ja'in jarida ake yi kan samar da wasu kuɗaɗen tallafin rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar a Amurka ta sa mafi akasarin kasuwannin hannayen jari a yankin Asiya sun faɗi a yau Laraba. Kasuwar Niki da ke Tokyo ta ƙare da kashi 4%, Kospi ta Sulta tashi da kashi 5%, yayin da Tech da Taipei ta faɗi da kashi 8%, yayin da S&P da ASX a Sydney ta yi ƙasa da kashi 1%. Da tsakar ranar yau ne kasuwar hannayen jari ta Hang Seng da ke Hong Kong ya yi sama da kashi 1.1%, yayin da a Shanghai hannayen jari suka yi ƙasa da kashi 6%, sai Sensex a Mumbai ta faɗi da kashi 1%. A nahiyar Turai kuwa, hannayen jari sun yi kasa da sama ne. FTSE a London ya yi sama da digo 5, sai CAC 40 ta Paris da ta haura da kashi digo 1, yayin da DAX ta Frankfurt ta yi kasa da digo 1.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu sauraro, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe kuke za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko sashin hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Misararu, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, mu barka da sake kasancewa da shirin ciwon yammaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin za mu sake duba batun fyaɗe da muka jingine a makonnin da suka gabata. Za mu yi nazarin matsalar daga mahangar addinin Kiristanci da Musulunci game da yadda hukunce-hukunce da kuma yanayin laifin ya kasance a addinan biyu, da kuma mahangar masu kiwon lafiya. Mun tattauna da Malam Lawal Garba Gidimi daga Kano, sai kuma Reverend Dr. David Kofi daga Jos, sai Hajjia Saratu Garba Abdullahi, ƙwararriyar ma'aikaciyar jiya mai nazarin digirin digirgir a nan Amurka. A yi sauraro lafiya. Yaya laifin fiyaɗe yake a Musulunci?
Shi lamarin fiyaɗe wata annoba ce, ko kuma yana da wasu abubuwa wanda suke dagula zamantakewar al'umma baki ɗaya. Fyaɗe wani nau'i ne na mummunar zina wacce aka yi ta cikin ƙarfa-ƙarfa, wanda laifinta ya fi na zina, ya fi na luwaɗi, ya fi na maɗugo, saboda fin ƙarfi da ƙarfa-ƙarfa da tilasti da kuma gallazawa da yake tattare da ita, wanda wani lokacin ma har yakan haɗa da abin da ya shafi raunatawa ko kisa. Haka a mahangar shari'a, hukuncin fyaɗe dole ya kasance yana da girma. Don muka kalle shi kuma a zamanance, wani da zo a sashi na 357 na Criminal Code ya tabbatar da cewa ma'anar fyaɗe na nufin duk wani dabaru na saduwa da matar da ba taka ba, ba ta da amincewarta ba, to wannan fyaɗe ne. Matuƙar yardar ta zama ta dole ce, ko ta hanyar barazana, ko ta kowace irin takurawa ce, ko ta hanyar tsoratarwa, ko ta hanyar coge, ko wala-wala, ko kuma ta hanyar abin da ya shafi wasu wanda matar ba ta aure su, ba ta bukaci, ko ta hanyar su gudun su, ban da kama satar kamanci shi ne a majin ta kai ko wani yanki da aka bi aka aikata.
Reverend, a matsayinka na mai bishara, yaya aka yi muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi?
Fyaɗe wanda ya zama kamar ruwan dare a ƙasarmu Najeriya, babban damuwa ne wanda ya shafi mata ƙanana da manya, baibariyar maza ba ma, mun duba ma har da tsofaffi maza da mata, wannan abun ya fuskance su. Bai dade ba wanda mun ji labari wata kaka da shekaru 80 matashi ne wanda ya yi mata fyaɗe. Mun ji kuma baba da kansa ya yi ma jaririyarsa mai watanni kawai fyaɗe. Ya zama babban damuwa wanda duk waɗansu masu tunani masu mutunci ya kamata mu yi magana game da wannan batu. Babban abin shi ne, menene ya kawo mu ga wannan yanayi? Menene ya sa yanzu haka gaba ɗaya mutum da matarsa amma zai bar matarsa ya je yana ma wata fyaɗe? Me ya sa mutum ba zai aure ba domin ya daina wannan abun daga zuciya ne? A matsayina na Krista, maganar Ubangiji Allah ya nuna mana a Yirmiya sura 17 aya 9 cewa zuciya ta fi komai rikici, cuta gare ta, matuka wa zai san kanta? Wanda ya nuna cewa wannan damuwan daga zuciyar mutum ne. Yesu Kristi ya yi magana a Markus sura 7:21 cewa kowane mugunta, kowane zunubi da mutum yana aikatawa daga zuciya ne ya fita. Wanda ya nuna cewa idan zuciyar mutum yana cike da mugunta, dole ya aikata mugunta. Idan zuciyar mutum ko kuma tunaninsa yana cike da alheri, zai yi alheri. So idan mutum bai lura da zuciya ko kuma tunanin zuciyansa ba, to zai kai shi iri wanda bai kamata ya kai ba. Wannan damuwan kwanan nan bai dade ba, naji ita minista na mata a Nigeria, wato Dame Pauline Talen, tana magana cewa a wannan lokacin da kulle-kulle domin coronavirus an tara mata 300,000 wanda an yi musu fiyade. To duk wani abu kamar haka idan ba a magance shi da wuri ba, ba mu san inda za ta kai mu ba. Menene ya kawo mu ga haka? Wadansu sun ce yanda yan mata suna sa kaya shine yana jarabce mazaje. Na yarda haka din yakan iya faru, amma ita tsohuwa mai shekaru 80 kuma menene tayi wanda zai jarabce wani? Menene kuma jaririya mai wata 6 tayi wanda zai jarabce babanta har yayi mata fiyade? So muga abun yafi tufafi, ko da shike tufafin ma yana iya sa ai haka din, amma babban damun yafi haka. Akwai abubuwan da muna yi a cikin iyali, akwai abubuwan da gwamnati
to ta yaya iyaye za su iya taimakawa matan da aka dade ana musu fiyade sun kasa fada don gudun tsangwama cikin al'umma?
Abubuwan da ya kamata iyaye su yi wa ƴaƴansu waɗanda aka yi wa fade ko kuma aka ci zarafinsu na hanyar amfani da su ta hanya wadda ba ta kamata ba, shine misali da farko idan wannan al'amari ya faru, ya kamata iyaye su tallafi ƴaƴanan nasu, su rungume su, ma'ana su ƙara jin su a jiki, domin lokaci ne wannan lokacin da ya kamata a ce suna buƙatar kula daga waɗanda masoyansu na kusa. Kin ga kenan su ne iyayensu. Iyayen ya kamata su ƙara jin su a jiki a wannan lokacin, sannan kuma su nuna musu cewa wannan al'amari ya faru kuma ba laifinsu bane ba. Su ma sun shiga cikin tsautsayi ne na aika-aikar waɗansu mutane marasa daraja, saboda haka su riƙe su, su tallafe su. Sannan kuma iyayen ya kasance kada su riƙa nuna yawan damuwa a gaban ƴaƴan nasu, domin me idan suna nuna su kansu yawan damuwa wa a gaban ƴaƴan nasu, su ma ƴaƴan damuwarsu za ta ƙare kenan. Sannan abu na gaba shine iyayen su tabbatar cewa sun yi ƙoƙari ta yanda za su iya wajen ganin cewa an ɗauki mataki akan abin da aka yi wa ƴaƴansu na daga cin zarafi. Misali idan aka yi masa fyaɗe, iyayensa kuma suka nuna halin ko in kula suka yi baris da shi, to wannan yana iya sa shi a cikin wani yanayi na ɓacin rai da kuma damuwa. Amma idan iyayen suka nuna lalle wannan ɗana mu yana da mahimmanci, ko wannan ƴata mu tana da mahimmanci, za mu iya yin duk bakin ƙoƙarin mu wajen ganin cewa mun kwato mata haƙƙinta kuma ko mun kwato masa haƙƙinsa, to shi ma wannan abin yakan iya taimakawa wajen kwantar da hankalin wanda aka yi fiyade din. Sannan kuma abu na gaba shine akwai yanayi na wanda muke da shi musamman a yanayin arewacin Najeriya, shine idan aka yi wa wani yaro ko yarinya fiyade, sai iyaye suke ganin wannan wani abu ne na kunya wanda ya kamata a ce an rufe shi, an yi rufa-rufa a kai, kada ma wani ya ji. To irin wannan abubuwan an rufe shi din wani bai ji ba, to amma me shi wanda aka yi wa abin fa an bar shi da ƙuna a cikin zuciyarsa, an bar shi da wani rauni a cikin zuciyarsa wanda zai rayu da shi kuma har ya mutu da shi. To ya kamata iyaye su sani cewa ƴaƴansu amana ne a wajensu, kuma duk wani abu da zai cutar da ƴaƴansu ya kamata su tashi su yi hoɓɓasa wajen ganin cewa sun kwato wa ƴaƴansu ƴanci. To matukar iyaye in suka yi wannan, suka ja ƴaƴansu a jiki, suka nuna wa ƴaƴansu soyayya, suka nuna wa ƴaƴansu cewa sun tsaya tare da su a yayin da wani bala'i ya afku a gare su, suka nuna musu cewa za su iya yin kowace irin hanya ta shari'a wajen ganin cewa an kwato musu haƙƙinsu, to hakan zai matukar sanyaya wa wanda aka yi fyaɗe rai, kuma zai sa ya ji daɗi, ya sanyaya zuciyarsa, ya san cewa lalle ba wani abu ne wanda ya aikata wanda yake fushi ne yake da laifi ba, sai ga cewa wani abu ya ragu daga hukuncin da yake.
A wani irin hukunci musulunci ya tanadar wa masu aikata fyaɗe?
Shi fyaɗe a musulunci mummunan zina, wanda ya nuna a shari'a ta tabbatar ya yi ta hanyar cikar shaidu da makamantansu, kuma waɗanda suka yi zina sun balaga, domin ba hukunci ga wanda bai balaga ba, kulala ɗari ɗari ne. Idan kuma suna da aure, to hukuncin su ke zane ta hanyar rajamu, wato jefewa. Wannan shi ne hukunci, amma ba hukunci ne wanda bai balaga ba. Shi fyaɗe bayan hukuncin zina da za a yi ma wanda ya fyaɗe ɗin, to zai bayar da sadaki a gurgudan matsayi da darajar yarinyar da yau wannan fyaɗen, matsayin gidansu, matsayin ita yarinyar, baiwar da take da shi, shi ne ilimin ce wata mai tsananin kyan ce wata mai daraja ce da tura a yi la'akari gaba daya a yi la'akari sai ya biya sadaki a gurgurdan matsayinta da darajarta bayan hukunci da za a yi masa kenan to wannan sadakin dole ya biya shi wannan kuma sadakin ba wai maganan na aure bane yana da shin horo ne da hukunci sannan zai biya idan har ya kai ga wata rauni ko za ta yi wata jinya ko kuma za a yi kai ta likitocin su duba kwakwalwarta duk abin da za a yi na kula da ita har ta warke in ya cutar da ita shi zai biya kuɗi gaba ɗaya kuma kunci zai fi tsananta wanda ya yi wacce ba ta balaga ba anan ta'aziri yake karuwa
ni sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon yamace na wannan mako sai a tara da mu a makon gobe domin jin ci gaban maudu'in namu yanzu a madadin dokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da Hajjia Saratu Garba Abdullahi Reverend Dr. David Pofi sai ko Malam Lawal Garba Yugiyu da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Barnes Gresham ni Aisha Mu'azu nake fatar alkhairi ma assalam
a gai da Aisha Mu'azu
cutar coronavirus ba ta da magani
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni
ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari
ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa
ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya
kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya in kunne ya ji gangar jiki ya tsira
yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email
Sakon na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau inda suka ce rama cuta ga macuci ibada ne don haka renan yaran nan wanda kishoyin uwar shi suka daure shi a cikin garkin dabbobi har na tsawon shekaru biyu bayan rasuwar mahaifiyar shi ya kamata mahukuntan kasar su yi masa hukunci mai tsananin gaske dan ya zama darasi ga na baya domin yi wa gabulala na sami rai na dama a ƙarshe muna roƙon Allah ya yi mana rawar irin wannan bakin kishin nasu sai kuma sakon na gaba daga Baffa Haruna Bajoga garkuwan kungiyar muryar talaka shi kuma ya ce assalamu alaikum VOA Hausa ku ga yau shugabanninmu cewa idan akwai adalci to kamata yayi su dinga kutsawa lungu da sako domin duba bukatun al'ummarsu kamar da suka kutsa lungu da sako a lokacin da suke baran ƙuri'un kalakawa da a yanzu suke fama da tsadar rayuwa shi ko Alimodu Baga cewa yayi salamu muryar Amurka ina muku fatan alheri da a ce shugaba Buhari zai dauki shawarar da gwamna Zulum na jihar Borno ya bashi to nayi imani da Allah sai Boko Haram ta zama tarihi dan gaskiya duk gwamnatin da ta kasa tsare rayuka da dukiyoyin al'ummar kasar ta to tamkar babu gwamnati a wannan kasar da ƙarshe kuma mun samu sakon Aliyu Usman Takalafiya da Sani Mai Lange-lange da tukur baban rediyo Matankari su kuma suka ce salam VOA Hausa a yau muna so ku mika mana sakon murnan bikin cika shekaru 60 da samun yancin kan jamhuriyar Niger zuwa ga shugaban kasar Alhaji Iso Muhammadu tare da al'ummar kasar baki daya daga ƙarshe muke kira ga al'ummar jamhuriyar Niger waɗanda suka mallaki katin zabe da su fito a ranar babban zabe da ke tafe domin zabar ƴan takarar da suka cancanta masu kishin kasa ba masu kishin aljihunsu ba to madalla mun kuma gode ku ci gaba da aika mana da sakonni
madalla
Shika saurare ni har in gidawa Aljama'u jami'u jami'u
Ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Ɗan takarar jam'iyyar Democrat mai jiran gado da wacce ayyana a matsayin mataimakinsa Sanata Kamala Harris suna shirin haɗuwarsu ta farko a yau Laraba. A karin farko za su fito a bayyanar jama'a a zaman wani haɗin kai da ke neman kayar da shugaba Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence a babban zaben Nuwamba. Kwamitin gangamin yakin zaben Biden da Harris ya ce za su yi jawabi a Wilmington da ke jihar Delaware game da aiki tare idan ceto martabar kasar da kuma kare martabar iyale masu aiki wajen ciyar da kasar gaba. A yau Laraba, sakataren gwamnatin Amurka Mike Pompeo zai gana da Firayim Ministan Czech Andrei Babis a Prague rana ta biyu a ziyarar aikin mako guda da ya kai yankin Turai ta tsakiya. Sakatare Pompeo da Firayim Minista Babis za su tattauna kan haɗin gwiwar makamashin nukiliya da kuma tsarin Three Seas Initiative, wani dandalin siyasa da ke haɓaka haɗin kai tsakanin al'ummar tsakiya da gabashin Turai ta hanyar tallafawa juna wajen samar da abubuwan more rayuwa, makamashi da ayyukan haɗin gwiwar digital. Makarantun kwalejoji da jami'o'i a Amurka suna nan suna kokarin gano yadda ɗalibai za su koma karatu a makarantu yayin da ake ci gaba da kokarin daƙile yaduwar COVID-19. Kusan kashi 40 na makarantu sun ce za su dawo da ɗalibai karatu a harabar makarantu a cewar kundin manyan makarantu wanda ya tattara bayanan yadda kwalejoji da jami'o'i suke tunkarar COVID-19 tun lokacin bazara. Hukumomi a New Zealand sun sake maido da matakan kula da aka saka domin daƙile yaduwar COVID-19 a yau Laraba. Daukan wannan matakin ya biyo bayan gano wasu mutum hudu da ke dauke da cutar a Auckland, birni mafi girma a kasar ta New Zealand da ke kudancin yankin Pacific. Waɗannan mutanen su ne na farko da aka gano sun harbu da cutar a tsakanin al'umma cikin sama da kwana 100 da ba a ga bullar cutar ba. Firayim Minista Jacinta Ardern ta ce al'ummar kasar ta haɗe wuri guda ta yadda ba a taɓa gani don kawar da wannan ƙwayar cuta. Ja'in jar da ake yi kan samar da wasu kuɗaɗen tallafin rage raɗaɗin da annobar COVID-19 ta haifar a Amurka ta sa mafi akasarin kasuwannin hannayen jari a yankin Asiya sun faɗi a yau Laraba. Kasuwar Niki da ke Tokyo ta ƙare da kashi 4%, Kospi ta Seoul ta tashi da kashi 5%, yayin da SEC ta Taipei ta faɗi da kashi 8%, yayin da S&P da ASX a Sydney ya yi ƙasa da kashi 1%. Da tsakar ranar yau ne kasuwar hannayen jari ta Hang Seng da ke Hong Kong ta yi sama da kashi 1.1, yayin da a Shanghai hannayen jari suka yi ƙasa da kashi 6%, sai Sensex ta Mumbai da ta faɗi da kashi 1%.
Masu sauraro, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na dare misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku ma aizar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta yana gabatar da shirin da kuma Julie Levis-Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.